ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد غوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة نادي هكرا دبو ليا دا دليه دو دا أربعين دا بيار واندي زو دي دي دا أشرين دا شيدا غوات أمكو أجريغوريان كالندا دبو بيو دا أشرين دا هدو dan ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyat wanda idan jama'ar musulmi basu manta ba jiya ko hekaran jiya muka karke zuwa karshen suratul mujadala sura ta 58 idan ka kirgo daga suratul fatiha zuwa minal jinnati wan nas muna roƙon Allah abinda muka ji na alkhairi a cikin wannan sura Allah ya hada mu da hi duniya da lahira Allah ya albarkace mu da wannan abin alheri din abinda muka ji na sharri da masifa da azabar Allah da ya tattalawa arna da kafirai da fasikai da ainihin wato waɗanda suke munafukai da ni da ku Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga fadawa ko kuma afkawa cikin shi yau kuma insha Allah ta'ala cikin iyawar Allah da yardarsa da kuma falala irin tasa zamu fara farkon suratul hashri wanda suratul hashri ita ce sura ta 59 idan ka kirgo daga ainihin wato fatihatul kitabi zuwa kanta sannan sura ce madaniya ta sauka a garin madina madinatul munawwara zadahallahu tashrifan wa takriman wa ta'zima sannan tana da ayoyi guda 24 daidai surar da muka gama suratul mujadala ayoyinta 22 ne ita kuma ta samu karin guda biyu suka zama ayoyi 24 sannan tana da ainihin wato kalmomi guda 445 wanda Allah ya yi amfani da su wajen gina ainihin wato wannan kalma akwai harufa da take da su guda 1913 waɗanda Allah ya yi amfani da su wajen ainihin wato a gudanar da ko kuma rubuta ko kuma zartar da wannan sura malamai sun tabbatar da cewa wannan surar babban abin da tazo yin magana a kansa ta zo ta yi magana ne akan cin amana da karya alkawari da Yahudawan Banu Nadir suka yi wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tare da sahabban shi dan haka gaba ɗaya surar kusan abin da tazo ta bayyana na babban sakonta shine cin amanar Yahudawan Banu Nadir da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alherin da ke cikin wannan sura da ni da ku Allah ya hada mu da shi abubuwan da Allah ya ambata na albarka da falala da aljanna da rahama da arziki Allah madaukakin sarki ya sa mu karaskiya mu kacabus da shi tun daga nan duniya har lahira abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa na narko da azaba da bala'i da tashin hankali da uqubar Allah akan munafukai da kafirai da ainihin wato fasikai Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga fadawa cikin sa ba tare da bata lokaci ba alaramma ne Allah madaukakin sarki ya faɗa mana
فأتاهم الله من حيث لم يكن
Allahu
Akbar.
Allah subhanahu wa ta'ala yace sabbaha lillahi yana tsarkake Allah ko tsarki ya tabbata ga Allah ma fis samawati me ke tsarkake Allah me ke tsarkake girman Allah da buwayarsa shine dukkanin abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da kuma dukkanin abin da ke cikin kasai wato da abin da ke cikin sama na mala'iku da sauran halittun Allah subhanahu wa ta'ala duka suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma dukkanin halittun da suke doran kasa tun daga mu mutane da aljanu da dabbobi da kwari da dukkanin waɗansu dangin halittu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-azizu Allah hine mabwayi al-hakimu kuma shine wanda yake ainihin wato mai hukunci wannan sura bayan kasancewarta ta sauka ne domin bayyana ainihin wato cin amana da warware alƙawari da Yahudawan Banu Nadir suka yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama to kuma a lokaci sura ce daga cikin surori wanda ake kiran su al-musabbihat wato surorin da suka bude da wato tsarkake Allah subhanahu wata'ala wanda waɗannan surori suna nan da yawa a cikin alƙur'ani wasu sun zo da siga ta fi'ili madi kamar yadda yanzu muka ji sabbaha kaga sabbaha fi'ili madi ne mamsubun bil fataha wa alamatu nasbihi al fatahatu zahira ala akhirihi ina fata an fahimta so sun zo da siga ta sabbaha amma riga an tsarkake Allah ko kuma wanda suka zo da sigar yusabbihu ko wanda suka zo da sigar ainihin wato menene sabbih wato kamar umarni ka ainihin wato yi tsarki tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan surori suna kiransu suwarul musabbihat surori wanda suka bude da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk wanda yake buƙatar bayani akan adadin waɗannan surorin da kuma irin saƙon da suke isarwa na wannan tasbihi to ya koma tun daga tafsirin mu na 2000 ainihin wato 1 zuwa 2 an gane magana da kyau ko 2013 zuwa 14 zuwa yau domin mun dauko wannan tafsiri namu a wannan masallaci daga ainihin wato suratul menene suratul ahqaf amma kafin nan ba daga ahqaf muka dauka ba mun dauka daga juma'a ne muka karke zuwa abin nan fatiha sannan sai muka sake daukowa daga ahqaf wanda wannan sura ita ne za ta hada mana izu 10 a cikin waɗannan shekaru gaba ɗaya da akai an gane magana da kyau ko so mun yi bayani akan waɗannan surori tafsirin duka suna nan akwai wasu akan internet akwai wasu akan YouTube ɗinmu akwai wasu akan shafukan mu da muka dora in kana buƙatar bayani sai ka je ka bibiyi tafsirin da muka yi na wannan surori Allah ya datar da mu saboda ba ma so mu ƙara wani bayanai akan wannan tunda mun riga mun yi domin akwai sabon da yanzu muke so mu isar na abin da wannan sura take dauke da shi to hadisi ya tabbata daga Sa'id ibn Jubair wanda Sa'id ibn Jubair dalibi ne na Abdullahi dan Abbas a cikin Sahihul Bukhari yace na tambayi Abdullahi dan Abbas dangane da suratul Tauba. Sai yace min suratul Tauba hiya al-Fadhiha. Ai suratul Tauba yar tonan sirili kenan. Yace bata gushe ba tana cewa wa minhum ko daga cikin su sun yi kaza, tana ta bayyana da tona asirin munafikai. Abdullahi dan Abbas yace wallahi sai da muka yi zaton suratul Tauba ba za ta kare ba, sai ta fara kama sunayen wasu daga cikin munafikan Madina saboda tsabar yadda take cewa wa minhum, motsi kadai sai ta ce wa minhum daga cikin su. Yace wallahi dukkan mu sahabbai muna kasa kunne mu ji kawai wata aya ta sauka ta kama sunan wani karara cewa munafiki. Yace dan haka mu muna mata take da al-Fadhiha, mai tona asiri, mai tonan siri. Yace sannan na tambaye shi dangane da suratul anfali, ita kuma suratul anfali fa. Yace ai ita suratul anfali ta zo ne dan ta bayyana gwagwarmayar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi da sahabbai a yakin Badar. Dan haka galibin sakonnin suratul anfal ta faɗa abin da ya faru ne a ainihin wato yakin Badar. Yace dan haka mu abin da muke kallon ta kenan. Shi kuma Abdullahi dan Abbas dama habrul umma ne wa turjumanul qur'ani, babban malamin sahabbai ne cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko babban malamin tafsirin alqur'ani. Dan haka idan yayi magana akan sura ko aya to ilaihil muntaha, an je magariyar tikewa. In dai ba annabi Muhammadu ne yayi maganar ba, to in dai Abdullahi dan Abbas yayi magana, magana ta kare. Ina ga fata an gane. Yace sai na sake tambayar sa, inji Ibnu Jubair, Sa'idu dan Jubair, yace sai na sake tambayar sa dangane da wannan sura ta suratul hashr. Sai yace nazalat fi banin nadir, ta sauka ne akan yahudawan banun nadir. Ina fata an gane. To wannan shine abin da yazo a cikin sahihul Bukhari daga sahabi Abdullahi dan Abbas, Allah ya hada mu da Abdullahi dan Abbas a ainihin wato jannatul firdaus. Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi akhraja alladhina kafaru, Allah shine wanda ya fitar da kafirai min ahlil kitabi, daga cikin ahlil kitabi, min diyarihim, daga cikin gidadansu, li awwalil hashri, ga farkon tarawa, ko li awwalil hashri, ga farkon kasar da za a tara mutane domin tashin alkiyama. Ma zanantum an yakhruju, basu taba tsammani ku sahabbai ku mu'minai, ba ku taba tsammani saboda karfin waɗannan mutanen za ma su fita daga wannan gari nasu ba. Wazannu, su ma kuma yahudawan banin nadir sun yi tsammani, annahum mani'atuhum husunuhum minallahi, cewa ganuwarsu za ta hana Allah ya farmake su. Ganuwarsu da katangarsu da abin da suka tattala na tsaro da harkar makamai da training da suke da shi, ba su taɓa zato cewa Allah maɗaukakin sarki zai fitar da su ba. Ina fata an fahimta. Amma fa atahumullahu, sai Allah ya zo musu. Ata, malamai suka ce yana zuwa da ma'ana guda biyu, yana zuwa da ma'anar zuwa, kamar yadda aka sani a larabci ata ya zo. Ina fata an fahimta. Yana kuma zuwa da ma'anar wato hajama ko alhujum, wato Allah ya kai musu hari, ya kai musu farmaki. Min haisu lam yahtasibu, ta inda ba sa tsammani. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu. Yukhribuna buyutahum bi aidihim, suna rusa gidajensu da hannayensu. Wa aidil mu'minina, da kuma hannayen mu'minai. Fa atabiru ya ulil absar, Allah ya ce ku lura, ku kai hankali nesa, ku tsaya ku yi nazari ya ku masu hankali. Ina fata an gane. In aka bar ma ayar a haka, ba abin da za ka fahimta mana. Ba abin da za ka fahimta. In aka bar ma ayar a haka, ka ji gundarin larabci, ka ji an kai wa kafirai hari, to su waye? An kai wa kafirai hari waɗanne kafirai? Me ya faru? Ya aka yi? Menene abin da ya kasance? Na'udu ila al-ayati marratan thaniya, mu dawo zuwa ga ayar nan a karo na biyu. Da Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi akhraja alladhina kafaru min ahlil kitabi, Allah shi ne ya fitar da kafirai wanda suke ahlul kitabi, su ne Yahudawa banin nadir da muka yi magana a kai. Min diyarihim, daga cikin gidajensu. Li awwalil hashri, ga farkon tarawa. Malamai suka ce wannan kalma li awwalil hashr, ko wannan jumla li awwalil hashri, malamai suna ba ta ma'ana guda biyu. Ko dai ka ce li awwalil hashri, ga farkon waɗanda aka tara. Ina fata an fahimta. To sai ya zama a ƙarƙashin wannan sai mu ce ma'anar wannan magana, in ji malaman tafsiri, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo garin Madina ya yi alkawari da Yahudawa, to amma sun yi ta cin amana shi ya yi ta korarsu suna taruwa su bar garin gaba daya. Ina fata an fahimta. To daga cikin waɗanda annabi ya fara kora suka fara taruwa suka bar garin su ne Banu Nadir, shi ne ma'anar li'awwalil hashir. An gane magana da kyau ko? Shi ya fitar da su mutum na farko, Yahudawan farko da suka fara cin annabi Muhammadu, ma'ana suka fara cin amanar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, su ne na farko da annabi ya fara korarsu a garin Madina. An gane maganar da kyau ko? Wannan shi ne fassarar wasu malaman tafsiri suka ce haka maganar take. Wato an ɗauki maganar alhashiru a matsayin ainihin wato tarawa, domin shi kalmar asalin alhashiru tana nufin tara abu ko tattara shi guri ɗaya. Ina fata an gane. Wasu malaman tafsiri kuma suka fassara ta li'awwalil hashiri ga farkon ƙasar da za a fara tara mutane, wanda masu wannan fassara suna nufin su dama Banu Nadir da annabi ya kore su, to sai suka tattaru suka koma can kusa da garin Sham ko ƙasar Sham, farkon ƙasar Sham ko farkon garin garuruwan da suke ƙasar Sham, wanda ko dai ya zama Khaibar ko kuma Azriqan, ko garin Khaibar akwai kuma garin Azriqan. To waɗannan garuruwa guda biyu a farkon tarihi, kafin yanzu duniya ta yi faɗi a rarraba ƙasashe, suna farko-farkon shiga ƙasar Sham ne. Ina fata an gane. To da annabi ya kore su, sai suka tattaru gaba ɗaya, sai suka koma farkon garin Sham, wanda ita kuma garin Sham ko ƙasar Siriya ta yanzu ita ce garin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duk duniya gaba ɗaya a can za a taru a yi tashin alkiyama. Ina fata an fahimci magana. To tunda haka ne kaga li'awwalil hashiri an tahe su sun koma farkon garin da za a taru don tashin alkiyama. An gane magana da kyau ko? Domin akwai babban malami Hibatullah ibn Athakir, Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a aljanna, yana da littafi mai suna Ahadithu Fada'ilish Sham, wato hadisan da suka nuna falalar garin Sham, yadda Makka take da falala, yadda Madinatul Munawwara take da falala, to haka Siriya ta yanzu wacce ita ce Sham ada take da falala ita ma. Daga Ibnu Asakir ya sa littafin sa mai abin alqalamin sa mai albarka ya rubuta littafi ya sanya masa suna Ahadith ko Fada'ilu Ahadithi ko kuma Fada'ilu Ahadithu Fada'ilish Sham, Ahadithu Fada'ilish Sham, wato hadisan da suka zo suka yi magana akan falalar garin Sham Siriya. To daga cikin hadisan ya kawo cewa annabi ya bayyana cewa Sham ita ce ƙasar da kowa zai taro a nan za a yi tashin alkiyama. Ina fata an gane. To shine ma'anar li'awwalil hashiri. Malamai suka ce duk wacce ka ɗauka a cikin fassarar ta yi, domin saɓanin malaman tarihi ne, shin Banu Nadir annabi ya fara kora a garin Madina ko kuma Banu Qurayza? Don dukkansu ya kore su, dukkansu sanda aka buga da su ƙarhinta suka bar garin. Ina fata an gane. Magana kuma mafi inganci shine Banu Nadir su ne na farko daga ciki, kuma wannan ayar ta tabbatar da haka da kuma wasu hadisai kamar yadda muka ainihin wato bayyana. Allah ya ce ma zanantum, ku sahabbai ba ku taɓa zato ba, annahum an yakhruju, cewa za su fita. Abin da ya faru shine su Banu Nadir, wato wasu ƙabilar Yahudawa ne, ƙabilar Banu Nadir wanda suna da ƙarfi na tattalin arziki, suna da ƙarfi na makamai, suna da ƙarfi na ganuwa, suna da ƙarfi na katangar da suka kewaye garinsu. Har ma ya kai lokacin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaƙin Badr, har suna yi wa sahabbai izgili, suna cewa ai kun je kun buga da kafirai marasa ƙarfi ne, ba za ku gane za ku buga da maza ba sai ranar da muka buga da ku. Har habaici suke wa sahabban annabi Muhammad. An gane? To shine Allah da kansa sai yake ce wa sahabbai ma zanantum an yakhruju, ku kanku sahabbai yadda Banu Nadir suke da ƙarfi ba ku taɓa tsammanin za su fita a garin ba, saboda kun san ƙarfinsu, kun san tattalin arzikinsu, kun san makamansu, kun san yadda suka yi tattali, ku ba ku taɓa tsammani ba. Wa zannu, bugu da ƙari in ji Allah, su ma Yahudawan Banu Nadir sun yi zato, annahum mani'atuhum wasunuhum minallah, cewa lalle ganuwar su da katangar da suka yi dan su tare garin su, domin malamai suka ce wato kewaye garin suka yi da duwatsu, manya manyan duwatsu suka dinga murjinowa mala, sannan suka zo jikin duwatsun suka kafa da bine masu tsayi masu tsayi, wanda za su iya zuwa su fake a jikin wannan dabinai su farmaki duk wanda suke so su farmaka ba tare da su an same su a harbi ba. Sun yi katanga mai ƙarfi da duwatsu, sun kuma kafa dabinai, sun kewaye garin ta yadda kowane ne kai ka zo to sai fa idan Allah ya baka nasara akan su, amma in ba haka ba sun fi ƙarfinka. Da haka Allah ya ce wa zannu, su ma sun yi zato, annahum mani'atuhum husunuhum minallah, cewa lalle katangar su da ganuwarsu zai hana Allah ya farmake su. Ina fata an fahimta. Amma fa atahumullahu, dake Allah ya fi ƙarfin kowa mala. Allah ya ce sai Allah ya zo musu min haisu lam yahtasibu, ta inda ba sa tsammani. To abin da ya faru kafin mu je zuwa ga bacan, bari mu ɗauko yadda kissa ta faru kamar yadda malaman tafsiri suka ainihin wato faɗa. Wato lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina, ya kulla yarjejeniyar zaman lafiya da Yahudawa, daga cikinsu akwai Banu Nadir, cewa ba zai yaƙe su ba, ba za su yaƙe shi ba, sannan ba za su bari a yaƙe shi ba, shi ma ba zai bari a zo a yaƙe su ba, duk wanda ya shigo zai yaƙe, za su yaƙe shi, Banu Nadir za su taimaka masa, haka duk wanda suka zo za su yaƙi Banu Nadir, manzon Allah zai taimaka musu, haka ake zaune. To ana nan a halin haka, sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tura wasu sahabbai wanda malamai sukan kira su qurra min as-sahaba, makaranta hafizan alqur'ani cikin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, su 70, ya tura su ƙauyuka da garuruwa akan su je su karantar da mutane addini, su dinga haddatar da mutane alqur'ani. To sai aka samu kafirai a waɗannan yankuna, suka musu taron dangi, gaba ɗaya sahabban nan suka kashe su, gaba ɗaya su 70, mutum ɗaya suka bari, shine ana kiransa Amr ibn Umayya ad-Dimri, shi kadai ne ya tsira a cikin waɗannan sahabbai mutum 70, gaba ɗayan sun kashe su. To da ya kubuto ya gudo, yana kan hanyarsa ta tafiya zai koma Madina, sai ya gamu da wasu munafikai ko wasu kafirai mutum biyu. To sai tsammanin suna cikin waɗancan kafirai da suka yaƙe su suka kashe ƴan uwansa. To haushin haka sai yasa sai ya farmake su. Da ya farmake su, su ma suka farmake shi, sai aka fara faɗa. Daga ƙarshe dai Allah ya bashi nasara, duk ya harbe gaba ɗaya waɗannan kafirai mutum biyu. To sai da ya iso garin Madinatul Munawwara, zada Allahu takriman wa tashrifan wa ta'zima, sai ya bayyana cewa waɗannan mutanen da ya farmaka ya kashe su ba cikin mutanen da suka yaƙe su bane da shi da ƴan uwan shi suka kashe ƴan uwan shi, suna cikin wasu mutane, wasu kabila da su ma annabi yana da yarjejeniya da su, sune Banu Kila. Banu Kila, ina fata an gane. So don haka sai ya zamanto su kuma Banu Kila suna da yarjejeniya da annabi. To ka'idar kuma irin wannan yarjejeniya, idan har aka samu irin wannan akasin, to dole sai an biya diya. Ina fata an gane. To sai aka zo aka samu manzon Allah, cewa fa to mun yi arjejeniya da kai, ba za ka kashe mu ba, ba za mu kashe ka ba, za ka bari a yaƙe, ba za mu bari a yaƙe ka ba, to amma fa gashi ɗaya daga cikin ku ya zo ya kashe mana mutanen mu. Annabi ya ce gaskiya ne, yadda muka yi alƙawari haka za a cika alƙawari, dan haka nawa ne diya aka yi lissafi. To a ka'ida kuma idan kuna da yarjejeniya da wasu mutane, to in aka tashi wani matsala ta same shi za a biya diya, to ku za ku kawo, su ma za su kawo, sai a haɗa sai a mi, sai a biya. To sai annabi ya tafi anguwar Banu Nadir da niyyar cewa to ga abin da ya faru da mu, wanda daga cikin mu ya kashe wasu mutane wanda dole sai mun biya diya, kuma ka'idar kun sani za mu kawo, za ku kawo, sai a haɗa sai a menene, sai a biya. To shine da suka je, annabi ya kira manyansu suna zaune a gindin inuwar wani soro, sahabban da suka raka shi suna take masa baya suna gefe, shi kuma annabi yana tattaunawa da su. To sai wasu daga cikinsu he suka zagaya ta baya, he suka ce to kun ga kun samu wata dama da kun jima kuna neman ta ba ku samu ba, shine wannan mutumin gashi ya baro garinsa ya shigo har cikin anguwarku, har cikin garinku, kuma ya zo shi kadai yanzu gashi ana zaune da shi, a samu wasu manasahau kan soran nan su murjino mishi wani katon dutse ya rotsa masa kai ya rugurguza shi ya kashe shi shikenan duk wannan rigimar ma an manta da ita shikenan addinin ma ya lalace shikenan suna cikin tattaunawar sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu sai ya gaya wa manzon Allah to da manzon Allah ya ji haka sai bai jira tattaunawar ta kare ba sai ya tashi zumbur kawai sai ya rabu da su a ka tsaya mana makara sai ta ba damuwa kawai sai kama hanyar Madina sahabbai suna gefe sun dan gafala da wasu abubuwa basu ma ankara annabi ya tashi ba sai can da suka wayawaya su ga ina annabi suke ina gurin mutum sai suka ga ba manzon Allah kowa sai miƙe tsaya firgita ina manzon Allah sai ga wani ya tunkaro sai ce ai yanzu nan ya gamu da manzon Allah har ma ya kusa shiga garin Madina na fata an gane shine manzon Allah sahabbai suka bi shi a baya suka je suka same shi a gida suka tambaye shi me ya faru sai ce yahudawan banu nadir sun warware alƙawari sun ci amanar mu sun shirya kashe ni dan haka Allah ya umarce mu da mu hada runduna marmaza yanzu mu je mu yake su ba wanda za a bari to shine da suka hada runduna annabi ya hada runduna mai ƙarfi aka zo garin gaba daya aka kewaye shi ina fata an gane da aka kewaye garin sai annabi ya ce idan muka farmake su suna da ƙarfin makamai suna da masu masu ƙarfi suna da dokuna kiwatattu suna da raƙuma suna da ƙarfi in mun shiga za a samu matsala ko mun yi galaba akan za su kashe mana mutane da yawa amma abinda za a yi tunda mun kewaye garin babu shiga babu fita ai dole ruwan sha zai kare za a fito ne maku yace to duk wanda ya iso na fata an fahimta dole abinci zai kare za su fito ko to duk wanda ya fito shi ma na fata an gane to shine annabi ya kewaye garin da shi da sahabbai to da wuya ta yi wahala abin ya gagare su sai suka turo wakilansu gurin manzon Allah cewa a yi yarjejeniya za su fita su bar ma garin Madina gaba daya sun hakura ba za su iya zama da annabi ba sai annabi ya ce to sai dai ku fita na fata an fahimci magana ku fita ku bar garin babu abin nan kuma ka'idar fitar shine duk abin da za ku ɗiba kar ya wuce kayan raƙumi guda ɗaya daga ya wuce kayan raƙumi to za mu kwaci da haka an ba ku dama kowa ya cika raƙuminsa guda ɗaya da kaya ya yi waje da shi saura kuma a bar shi a cikin wannan anguwar taku wannan garin naku to haka dole suka haƙura da wannan ƙa'ida da wannan yarjejeniya suka tattara yanasu suka ainihin wato fita don a lokacin bayan da suka kintsa za su fita bakin cikin za su bar garin sai suka dinga rusa garin ina fata an fahimta dan wani abu mai dan ado sai su make shi dan wani guri wanda za a iya shiga a kwanta da dan sanyi sai su buge shi su ma sahabbai dabinan da suke kewaye da garin wanda suka ba su kariya suka dinga sa gatari da magirbi suna sare shi wanda zamu zo mu karanta ayar ma qata'atun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqina Allah ya ce ba ku sare wata bishiyar dabino ba ko kuma kuka barta a tsaye akan shishiganta fa bi idhnillahi face kun yi hakan ne da izinin Allah Allah ya ba ku izinin ku yi haka wal yukhzi al fasiqina kuma Allah ya ba ku dama ku yi haka dan ku kaskanta ku kuma kulakantar da kafirai ina fata an fahimci magana to wannan shine abin da ya faru yahudawan banu nadir daga karhe suka fita suka bar garin Madina suka koma farkon gari shiga garin Sham kasar Siriya ta yanzu wanda a can suka je suka ci gaba da ainihin wato rayuwarsu wanda kuma in mun zo kan wasu ayoyi za mu ji nan kuma ya aka kare da su shin an je an yaƙe su a can ma ko kuma me ya faru amma dai nan iya abin da za mu kawo maka kenan cikin tarihin abin da ya faru don ka fahimci waɗannan ayoyi don haka duk abin da za mu kawo yanzu da duk wata fassara da za mu yi yanzu da duk wata magana da za mu yi yanzu to za ta kare ne akan yahudawan banu nadir dinnan da kuma yadda za a raba dukiyar da Allah madaukakin sarki ya kwato ta a hannunsu ya danka wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam azanna annakum fahimtum jiddan aiko to Allah ya shiryar da mu shine Allah madaukakin sarki yace ma zanantum an yakhruju ku sahabbai ba ku yi tsammanin zan fitar da waɗannan mutanen daga garuruwansu ba wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah su ma sun yi zato cewa katanga da ganuwar da suka yi da kuma abin da suka gina na kare garinsu basu taba tsammanin za a farmake su kuma za a iya fitar da su a garin ba. Allah ya ce fa atahumullahu, sai Allah ya zo musu min haythu lam yahtasibu, ta inda basu yi tsammani ba. Mun ce kalmar ata ko lafazin ata yana zuwa da lafazin wato yazo ko yazo, ko kuma aka harmaki farmaki mutane in nace ataitu fulanan, to yana nufin ma'ana biyu, ko dai naje gurin sa ziyara ko kuma naje nama dukan tsiya. Ɗayan biyun nan zai iya fasaruwa. Ina fata an fahimta. Ata amrullah, Allah ya ce al'amarin Allah ya zo, rugunzumin tahin kiyama kenan jama'a. Kaga sai ya amfani da kalmar ata. Ina fata an gane. Fala tasta'jiluhu, Allah ya ce amma kar ku gaggawa, kar ku ji na ce ya zo ku dauka yanzu ne, kuma zai iya zuwa yanzu ma. Domin la ta'tikum illa bagatatan, ba ta zuwa muku sai kwatsam. Saboda haka ku dauka za ta iya faruwa yanzu, kuma ku dauka sai nan gaba kadan. Ina fata an fahimta. Ata amrullah, Allah ya ce al'amarin Allah ya zo, fala tasta'jiluhu, amma kar ku gaggawa akan sa. Subhanahu wa ta'ala, tsarki ya tabbata ga Allah, haka kuma ga daukaka ta tabbata ga Allah, amma yushrikuna ga abin da suke masa tarayya da shi. Ka gani ƙarshen ayar kawai zamu dauka, wa atahumullahu al'azab, fa atahumul azab min haisu la yash'uruna, sai azaba ta zo musu ta inda ba sa tsammani. Ina fata an gane. Da haka kalmar ata yana zuwa da ma'anar zuwa na zaman lumana, yana kuma zuwa da ma'ana na zuwa domin kawo hari da farmaki wa waɗanda suke suna cikin ainihin wato fushin Allah subhanahu wataala. Allah yace wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, Allah ya jefa tsoro ku duba duk karfin su, yasa a wani guri alaramma Allah yace sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba, wa ma'awahum jahannam. Allah ya ce, na'am, Allah ya ce wato sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba, da sannu za mu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka zama kafirai mushrikai. Ina fata an fahimta. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba, me dalili? Allah ya ce bima ashraku billahi ma lam yunazzil bihi sulbana, saboda shirkar da suka yi wa Allah wanda Allah bai soke dalili akan su yi shirka ba. Da haka duk kafiran da kake gafiran da kake gani, in kuka yi kabbara, wallahi ba hanta ba har hunhun cikin su kadawa yake. Dan haka da suka zo suka kewaye garin, Allah ya ce sai na jefa tsoran mu'minai da musulmai a cikin zukatansu. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, Allah ya ce na jefa tsoro a cikin zukatansu. Ina fata an fahimci magana. Allah ya ce yukhribuna biyutahum, suna rusa gidajensu bi aidihim, da hannayensu. Shine dazu muka ce da suka ji haushi sai suka fara rurrusa garin. Ina fata an fahimta. Kaga suna rusa garin da hannayensu su kansu. Ina fata an gane. Malamai suka ce yukhribuna yana da fasara guda biyu, ko akwai qira'ar yukharribuna, akwai qira'ar yukharribuna, akwai qira'ar yukhribuna. Yukhribuna shine fita daga guri ba tare da an taba shi ba, wato sun fita sun bar garin ba kowa yanzu a ciki, shine ma'anan yukhribuna. Yukharribuna kuma shine bayan sun fita sannan kuma sun lullusa garin. Bi aidihim, da hannayensu, wa aidil mu'minin, da hannun mu'minin, ma'ana su suna rusa garin ta ciki, su kuma mu'mine suna rusa garin ta ina, ta waje, tunda mun ce sun yi ta sare bishiyoyin dabino da aka kewaye garin da su. Ina fata an gane. To shine Allah ya ce yukhribuna biyutahum, suna rusa gidajensu da garuruwansu da dakunansu. Bi aidihim, da hannayensu, wa aidil mu'minina. Wasu malamai kuma suka ce da yukhribuna da yukharribuna dukkaninsu ma'anarsu ɗaya ne, amma dai ya zo a kira'ar yukharribuna ko kuma yukhribuna kuma kowace malaman larabci da malaman ulumul qur'an sun bata ainihin wato ma'anar ta musamman amma dai duka yana daukar ma'anar fita daga guri da kuma rusa shi gabaki daya ina fata an fahimta bi aidihim wa aidil mu'minina to sai Allah ya ce fa'tabiru ku dauki izina ku sanya lura ya ulil absar ya ku masu hankali wannan maganar ba da iya sahabbai ba har rana mai kamata yau ma'ana di yanda kake ganin kafirci ya kai inda ya kai di yanda kake ganin munafikai sun kai inda suka kai sun tumbatsa di yanda Isra'ila take kashe mu'minai take kashe musulmai take rugurguza musulunci da musulmai a garin Gaza da bangaren gabar ta tsakiya da yadda America ta kai in ba ita ba ba wanda ya isa ya hukunci a duniya wallahi wallahi Allah zai iya zuwa musu ta inda ba sa tsammani kamar yadda ya zo wa Yahudawan Banu Nadir إلى جهنم يحشرون الله مدوك كنسل كيتي إن الذين كفروا للي ودن دسنك كافرتا للي كافري للي أرنا للي منافقي الله يتي ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله سنة تيد دوك يسو دن ستري هنير الله ستري مسلنتي سوحانا مسلنتي تيغوا الله دا كان سيبادة شيدر حكا كما كالورك غني me kafire ba sa yi wajen ruguza addini wannan irin kudi ne ba sa kashewa yanzu ko kun san hatta ba su suka da suke hada kasashen musulmai da shi da siyasa ce ta ruguza garuruwan da kasashen dan saboda waɗannan kasashen suna da yawan musulmai kuma ana practicing musulunci a cikin waɗannan kasashen irin Najeriya irin Sudan yanzu ku duba ƙarfi da yaji san da suka ruguza Sudan karfi da yaji sanda suka danno fitina a Sudan Sudan ta rugurguje yanzu ya kai matakin da aka ce zakai tafiyar kilomita 5 a cikin kasar Sudan wallahi tallahi baka ga ko tsuntsu yana yawo ba sun watsa komai sun ragargaza komai sun kori kowa Sudan kasa ce ta musulunci mala ba yadda za a aikata ka tarihin Najeriya da musuluncin a cikin kasar Najeriya wallahi baka hado da Sudan ba akwai gaggagaggan malamai akwai manya-manyan bayin Allah da Allah ya tsirar a cikin kasar Sudan akwai manya-manyan jami'o'i a Sudan na musulunci wanda ake karantar da tsantsa kuma tsagwaron addinin musulunci amma wallahi Yahuda wannan sun da suka danno fitina kuma suna yi wa fitinar kwalliya da ta'addanci kwalliya da cewa ai rigima ce ta yan kasa kwalliya da cewa ai yan zanga zanga ne kwalliya da cewa yan kaza ne suka tare da ita suna fintete da wasu abubuwan da ba za ku taba yarda da ganewa cewa su ne suka ruguza muku wannan kasar ba amma su ne wallahi su ne yasa kullum muke jan hankalin mu wallahi tallahi duk yanda Najeriya take rigirkice di yanda Najeriya take da matsaloli na rantsi da Allah ina gaya muku wannan ku ajje wannan kalmar ko na mutu ko ina raye ko muna tare da ku ko ba ma tare da ku wallahi tallahi duk ranar da muka dauki irin abin da mutanen Libya suka dauka da irin abin da mutanen Sudan suka dauka da irin abin da mutanen wasu kasashe suka dauka suka dinga fito na fito da shugabannin su har ta kai matakin da kafirai suka kara samun dama musamman kasashen Faransa da kasashen America na rantsa muku da Allah Najeriya sai ta koma kana tunanin wannan majalisin ina ma an barka ka ci zuba da zuwa wannan karatun in yaso ba yunwa ba ko uwar yunwa ne a barka da ita yafi maka zaman lafiya akan fitinar da za a danno maka saboda haka mu yi hakuri abinda malaman mu suke gaya mana cewa mu danna zuciyar mu ba wai muna goyen bayan abubuwan da ake yi bane cewa daidai ne wallahi ko kadan ba ma goyen baya amma muna jiye mana bala'in da zai biyo baya in aka tada kayar baya na rantsi da Allah sai kowa a nan gurin ya gane kuskuren sa, sai kowa a kasar nan ya gane kuskuren shi. Ku je yanzu ku tambayi mutanen Libya, mutanen Libya yanzu har cinikin mutane ake a Libya. Malam Daurawa yace shi da kansa ya sayi mutum, yace akwai dan uwan shi da aka kama, wallahi waya ake da shi ana ciniki. Malam ka saya ka dan uwan sa ne, amma dole sai ya saya sannan a sako shi. Ka saya ka za ya ce a ya min tsada ku rage, to ka biya miliyan kaza. Wallahi alarama da bakin Malam Daurawa ya fada, ka je ka bi bidiyo. Ka saya malam kaza ya ce a gaskiya ya min tsada ku rage, to malam gaskiya ba za mu sayar ba sai kaza. In ba za ka saya malam ka bar shi za mu sayar wa wani. Kai ka ce tinki ya ce ko wani rago. Da haka malam yace wallahi sanda aka yi cinikin na tura kudin sannan aka sako shi. Yanzu Libya ta kai wannan. Kuma a baya Libya ta kai matakin da ba wai maganar walwala da jin dadi ba. Wallahi duk watan duniya gida-gida ake bi ana ajiye mutane buhun shinkafa da madara. Buhun shinkafa da madara da ruwa na galan ko na abu na gora da zaka sha, da zuma, da cincin, da biskit na yara. Haka ake bi gida-gida ana ajiye musu, suna shigowa suna dauka. Amma da suka raina ni'imar da Allah ya yi musu, Turawa da munafikan kasashen duniya suka shigo musu, suka bar su, suka ci mutuncin shugabansu, suka wulakanta shi, suka dinga jan gawar shi a ƙasa. Jama'a, bayan an kashe Kanal Gaddafi ba wai kisan nema babban abun takaici da bakin ciki ba. Yadda suka fito ana daukar hotunansu da bidiyon suna jan gawar shi a ƙasa, kansa na dakar duwatsu, kwakwalwarsa tana zuba a kan titi. Mutumin da ya gina muku wannan ƙasar, duk shugabannin da aka yi a ƙasar Libya babu shugaban da ya zo ya yi wa Libya aiki na tsakani da Allah, ya fito da su daga kangi da masifa, ya tsinta su suka zama mutane. Malam irin wannan shugaban, sannan suka zo suka yi masa wannan wulakanci, ka ce Allah zai basu zauna lafiya? Saboda haka wallahi waɗannan ayoyin ba wai suna karantar da mu abin da ya faru zamanin Annabi kadai da Yahudawa bane, suna ankarar da mu wannan kalmar fa'tabiru ya ulil absari, ku lura ku sa nutsuwa da duba. Malam yace sa idon nutsuwa da duba, ka sa idon nutsuwa da duba. Fa'tabiru, ku yi hankali, ku shiga taitayin ku. Ya ulil absari, ya kuma su hankali da sanin ya kamata. Saboda haka Allah na nan, inna rabbaka labil mirsadi, yana nan a madakata. Babu wani kafiri wallahi da zai nasara akan addinin musulunci. Fasayunfiquna, ha Allah ya ce za su ciyar da dukiyar, summa takunu alaihim hasaratan, sannan za ta zama asara akan su, thumma yughlabuna, kuma za a yi nasara akan su. Allah ya ce walladhina kafaru, su fa kafirai da kake ganin su, ila jahannama yuhsharuna, zuwa jahannama za mu taro su gabaki daya. Allah ya shirye da mu. Allah ya ce walaula an kataba Allahu alaihimul jalaa, ba dan Allah ya rubuta musu aljalaa, bi ma'ana alkhuruja, shine ma'anan aljalaa. Ba dan Allah ya rubuta cikin kaddararsa ya rubuta fita za su yi a garin ba. Ina fata an gane. La'azzabahum fid dunya, wallahi da ya ɗanɗana musu azaba da sahabban nan da suka kewaye su. To amma a cikin ƙudurar Allah, cikin lauhul mahfuzu, Allah ya sa ba za a gwabza ba ne. Wato Allah ya faɗi wannan, kai wallahi ina son Allah ma nan, ya sa Allah yake burge ni wallahi tallahi. Wato Allah ya faɗi wannan ne don ku gane sahabbai fa ba wai tsoron mutanen nan suka ji ba, suka ba su damar menene fita ba tare da sun yaƙe su ba. Annabi ba wai ya ji shakkar su bane, ya yarda da yarjejeniyar sun amince su fita. Annabi ya bar suka fita don ana jin tsoron su bane. A'a, daga lauhul mahfuzu Allah ya rubuta cewa ba za a yi me ba, yaƙin ba, shikenan kawai. Shine walaula an kataba Allahu, yasa ma Allah ya amfani da kalmar kataba, wato abinda an riga an rubuta shi tun fil azal, cewa yaƙin ba za a yi shi ba. Allah ya rubuta ba za a yi yaƙin ba, dama ba dan Allah ya rubuta cewa ba za a yi yaƙin ba. La'azzabahum fid dunya, da tun daga nan duniya Allah zai sa annabi da sahabbai su dandana musu mugunyar azaba wallahi a kakkashe su a faffarka garin a kona shi domin ya tabbata a cikin sahihul bukhari hatta dabinan da suka dinga sarewa ya tabbata a sahihul bukhari cewa wani bangare ne dabinan ma banka mishi wuta akai ina fata an fahimci magana la'azzabahum fi dunya Allah ya ce da na dandana musu azaba a duniya walahum fil akhirati azabun nari kuma wallahi suna da azabar wuta a lahira a musu ta duniya kuma su je lahira a kara musu Allah ya ce zalika me yasa haka ta faru bi annahum shaqqullaha wa rasulahu saboda sun saba wa Allah sun saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hine an yi alƙawarin yarjejeniya zaman lafiya da su sun warware ta sun shirya kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man yushaqqillaha Allah ya ce duk wanda ku yi saba wa Allah subhanahu wataala daga cikin irin nau'ukan sako ko dai nasu ko kuma wani nau'in sako daga cikin sabubbuka zina shan giya sata ƙarya munafurci ina fata an fahimci maganar fa inna allaha shadidul iqabi wallahi Allah mai tsananin uquba ne zai iya dandana wa mutane azaba ta inda ba sa tsammani Allah ya ce ma qata'atun min linati baku yanke ko sare ba daga cikin dabino lin ko lina malamai suka ce nau'un ne min anwa'it tumuri nau'i ne daga cikin nau'ukan dabinai irin su qatada su malam bahaku su ikrima sun fassara ta da cewa nau'in dabino kaza nau'in dabino kaza amma dai malamai suka ce kawai general dabino ma kana kiransa lina na fata an fahimta shine Allah ya ce ma qata'atun amma dai suna da tsayi waɗannan dabinan suna da kaurin jiki kuma suna da tsayin sanda ta yadda idan ka dasa su a ganuwar gari za su iya zamanto maka kamar kariya daga mahara ko kuma masu zuwa su farmake ta ina fata an gane da haka yace ma qata'atun millinatin ba ku sare ba daga ainihin wato wata bishiyar dabino ina fata an fahimta aw tarattumuha qa'imatan ala usuliha ko kuma kuka barta a tsaye akan shishigenta fa bi idhnillahi fati hakan da kuka yi kun yi ne da izinin wane ne kun yi ne da izinin Allah wal yukhdhi al fasiqina kuma Allah ya umarci ai hakan ne a sare wannan dabinai da suka kewaye garin da su domin Allah madaukakin sarki ya dandanawa wato fasikai da munafikai da mugaye da ainihin wato waɗanda suka saba wa Allah azaba tun daga nan duniya kuma ya tozarta su ya wulakanta su ya fito da su fili kowa ya ainihin wato gansu ina fata an gane to saboda tarihi ne wannan sura kusan tarihi take dauke da shi da hukunce hukunce to zamu bi ta daki daki yanzu mun ji faifayin farko haka ne ko ba haka ba to in Allah ya yarda gobe zamu ji faifayi na biyu amin summa amin gobe zamu ji faifayi na biyu gobe kuma zamu ji dukiyar da suka gudu suka bari me Allah ya ce ayi da ita insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya ba mu lada wanda muka tuntube ko karantin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai gudunmawa da aka turo na marayu wanda zamu karanta a halin yanzu a na farko dai akwai wani bawan Allah ya turo naira 500 akwai Ali Ustaz Findiga Ali Ustaz Findiga ko ya turo naira 500 akwai Bashir Idris Usman ya turo naira 100 akwai Abubakar Usman ya turo 100 ne 100 ne ko 500 ko akwai Abubakar Usman ya turo 1000 akwai Salih Ibrahim naira 500 akwai Ibrahim Abdullahi Umar ya turo naira 500 akwai Aliyu Awwal ya turo naira 500 shima akwai Adamu Isa ya turo naira 1000 akwai Alhaji Yahaya Suya ya turo naira 1000 akwai Abubakar Musa Bello ya turo naira 500 akwai Ummi Adamu ta turo naira 500 akwai Abdul Wahab Gambo ya turo naira 500 akwai Suleiman Ahmad Al-Amin ya turo naira 2000 ko 2020 ne 2000 akwai Suleiman Sarki Sakina Ibrahim to wannan Sakina Suleiman Ibrahim ko Sakina Ibrahim Suleiman dai ta turo naira 2500 akwai Ibrahim Musa Abdullahi ya turo naira 500 akwai Muhammad Ibrahim ya turo naira 200 akwai Abubakar Nuhu ya turo naira 2500 akwai Muhammad Kabir ya turo naira 200 akwai Yusuf Bahir ya turo naira 1000 akwai Ashiru G Umar ya turo naira 1000 akwai Sala Awwal ya turo naira 10,000 akwai Abubakar Arim ya turo naira 10,000 akwai malam Yaqub ya tura naira 500 akwai kari Muhammad ko ko kari Muhammad ne kari Muhammad ya tura naira 1000 akwai Musa Usman ya tura naira 200 akwai Dallami Dalladi Habibu ko ya tura naira 100 akwai Habiba Dalladi sorry ina ga Habiba Dalladi ne ya ta tura naira 100 akwai Abdurrazzaq Haruna ya tura naira 200 akwai Abubakar Umar ya tura naira 500 akwai Inwa Adam ya tura naira 500 akwai Muhammad Hadiza Soye Hadiza Muhammad Soye kenan ko ta tura naira 1000 akwai binta Muhammad Bala ta tura naira 1000 akwai Ruqayya Abdul Aziz Nuhu ya tura naira 400 kai mata fa suna ta kokari Allah ya muku albarka akwai Abubakar Abdullah ya tura naira 200 akwai wani yayi transfer naira 1000 ba suna akwai Muhammad Abdullah ya tura naira 250 ko akwai Aminu Jamilu ya tura naira 500 Jamila Aminu ta tura naira 500 akwai Abdullahi Adamu Baranta ko babanta to baban waye kenan ya tura naira 1000 akwai Muhammad Juma ya tura naira 1000 total abinda muka samu a yau naira 51,700 da naira 50 grand total din mu naira 799,684 kaga mun kusa zuwa 800,000 dama an ramma mun ce muna neman sama da miliyan 1 ko to Allah ramma zai muku addu'a in kuka kara Allah kuma zai karba in kun kara ko yawwa da in shakartum kuma da azidan naku in kuka godewa Allah kuka kara addini kuka kara taimako Allah zai kara taimako in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum kuka taimaki addinin Allah da dukiyar ku sai Allah ya taimake ku kuma ya tabbatar da ku akan addini ku je aljanna a ainihin wato ku je lahira ku samu aljanna kamar yadda muka faɗa account number din shine Abubakar Yaya Arabi Foundation bankin sunansa Unity Bank account number 00521207 30 zan ƙara maimaitawa 00521207 30 ya Allah duk wanda suka bada wannan dukiya yau mun samu kusan mutum 38 sun bada gudunmuwarsu kusan mutum 38 tsakanin jiya da yau wanda suka turo gudunmuwa ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka Allah ka biya waɗannan bayin naka buƙatunsu na alheri wanda muka san damuwarsa da wanda bamu san damuwarsa ba Allah ka san damuwarsa Allah ka yaye mishi damuwarsa wanda muka san bukatarsa da wanda bamu sani ba Allah ka san bukatarsu Allah ka biya musu bukatunsu na alheri mu ma da muke nan muke karantawa Allah ka biya mana bukatunmu na alheri wanda suke sauraro Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wanda suke hidimar daukar nauyin saka a gidan radio da television da kuma sakawa a internet tun daga ma'aikatanmu na social media har kasa Allah ya saka musu da alheri wanda suke hidimar gyara gurin karatu da saita abin sauti da gyara benci da komai har mu samu mu gabatar da karatun cikin nutsuwa Allah ka biya su da aljanna alaramma da ke jan baki Allah ka sa ya ja a cikin aljanna yan committee Allah ya muku albarka sauran yan uwa da abokan arziki wanda suke taimakawa gudanar da wannan karatu Allah ya saka musu da alheri Aladu Safiyalu DFO na locus da ke zuwa muna karatun nan tare da shi kullun tun da aka fara Allah ka biya masa bukatunsa na alheri Allah ka yaye masa damuwarsa da matsalarsa Allah ka sa aljanna ta zama makomarmu da tasa gabaki daya ya Allah muna roƙonka duk wata bukata da muke da ita a gurinka Allah Allah ka biya mana ita duk wata damuwa Allah ka yaye mana duk bukatunmu Allah ka biya mana duk wanda suke hidima wannan harka Allah ka saka musu da alheri Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama makomarmu Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka shiri matanmu ka musu albarka ka shiri ƴaƴanmu ka musu albarka marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya masu lafiyarmu Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya a ƙasarmu ka zaunar da mu lafiya a jiharmu zahohin da suke fama da fitintunu da bala'o'i irin su Zamfara irin su Katsina irin su Sokoto irin su Kebbi ya Allah ka kawo musu ƙarshen irin waɗannan masifu da irin su Kaduna da aka sace yara ɗaruruwa Allah ka fito da su daga hannun ƴan ta'adda Allah ka ƙara wa jami'an tsaronmu hazaka da ƙwazo akan wannan matsala ya Allah Allah ka taimake mu Allah ka agaje mu Allah ka dora zuba an sako su ko to alhamdulillah mun gode wa Allah da Allah ya sa aka sako su Allah ya sa shauran ma da suke hannun su Allah ya sa a sako su ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komarmu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya
Allah ka ji kan iyayenmu, Allah ka yi musu gafara, Allah ka yi musu rahama, Allah ka hada mu da su a aljanna. Ya Allah, duk wanda yake da damuwa anan Allah ka biya masa damuwarsa, Allah ka yaye masa matsalarsa, Allah ka sa azumi ya cece mu, Allah ka sa Qur'ani ya cece mu, Allah ka kara mana ilimi mai amfani. Ya Allah, duk wanda ke tare da mu cikin wannan da'awa, Allah ka kara hada kanmu gaba daya, ka taimake mu akan addini gaba daya, ka taimake mu akan agazawa musulunci gaba daya. Ya Allah, duk wanda yake wata sana'a ko kasuwa, Allah ka sa mata albarka, Allah ka taimake shi. Wanda bashi da jari, Allah ka bashi me shi, Allah ka karfafa masa jarin sa. Ya Allah, duk wanda yake fama da matsalolin yau da gobe, Allah ka yaye masa wannan matsaloli. Wacce take fama da matsalar mijinta, Allah ka saita tsakanin su. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya, Allah ka sa aljanna ta zama komar mu, Allah ka zauna da mu lafiya a kasar mu, ka zauna da lafiya a garin mu, ka zauna da mu lafiya a masallacin mu, ka zauna da lafiya a garuruwan mu da anguwannin mu da kuma gidajen mu da al'amuran rayuwar mu. Allah, dukiyar mu da muke juyawa ta kasuwa, Allah ka kara mata albarka, Allah ka kara mata albarka, Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya. Malaman mu, Allah ka hada mu da su a aljanna, Allah ka saka musu da gudunmuwa da suka ba mu na karantar da mu. Ya Allah, Allah ka yi musu albarka. Duk wani malami da muke amfanuwa da shi, ko ta hanyar littafi ko ta hanyar karatu a ainihin wato gaban sa, Allah ka biya shi da aljanna, Allah ka saka masa da wannan hidima da yayi mana a da da yanzu da har abada. Ya Allah, ka biya waɗannan malamai. Ya Allah, Allah ka hada kanmu da mu da su. Ya Allah, Allah ka ba mu bakin gode musu da yi musu alheri da fatan alheri. Ya Allah, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.